Sashen Hausa na Muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf kan gabatar daga nan ofishin Muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na dauke da matakan da gwamnati da majalisar wakilan Najeriya ke dauka wajen hana cajin yan Najeriya dala miliyan 1 don damar gudanar da kasuwanci a kasar Ghana. Muna da zantawa da mahaifiyar yan Niger ta farko da ta samu aiki da hukumar binciken samaniya ta Amurka wato NASA. Sabbin shugabannin yan jarida a Bauchi sun gana da gwamna Bala Muhammad. Muna da shirin a daina shan ya da sharhin jaridan Najeriya. Za ka kammala da shirin mu na ƙarshe da sharhin Muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Dukkan kafin waɗannan a sauraron labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Goyen baya da babban lauyan gwamnatin Amurka mai shari'a William Barr ke baiwa shugaba Donald Trump akan batun kiyaye doka da oda da yake jaddadawa a yakin neman zaben shugabancin kasa. Ya haddasa muhawara akan rawar da ta dace ma'aikatarsa ta taka a harkokin siyasa. Lokacin da Trump ya ziyarci Kenosha a jihar Wisconsin ranar Talata da ta gabata domin ganewa idonsa barnar da aka yi wa cibiyoyin kasuwanci da kuma sanar da tallafi na gaggawa na dalar Amurka miliyan 40, Trump ya tafi tare da Barr da yake jaddada kalaman campaign din Trump akan yadda mayaka suka mamaye zanga-zangar wariyar launin fata da zaluncin 'yan sanda. Barr ya fada wa taron shugabannin al'umma cewa bisa umarnin Trump ne 'yan kwanaki da suka shige ya hada jami'an gwamnatin tarayya da zai tura Kenosha. Birnin ya yi fama da mummunar zanga-zanga biyo bayan harbin bakar fata ba Amurke Jacob Blake da jami'in 'yan sanda ya yi ranar 23 ga watan Agusta da ya kashe masa barin jiki. Akalla kiristoci 270 sun kaurace wa majami'un kasar Kamaru da suke ikirarin cewa ba su yadda akwai COVID-19 ba. Waɗanda suka kaurace din sun yi bayanin cewa sun ga waɗanda suka bi sharuɗan da majami'un suka gindaya sun kamu kuma sun mutu da cutar. Daga ciki akwai 'yar shekara 37 Annabella Tabot wadda ta ce ta bar majami'ar Tabernacles of Freedom saboda fastonta ya ruɗe ta cewa babu COVID-19. Tabot ta ce fastonta ya umarci mijinta ɗan shekara 60 kada ya je asibiti maimakon haka ya dinga yi masa addu'a ya warke daga aljanu.
His health condition kept on deteriorating and he finally died. Luckily the government came in and isolated him.
Lafiyarsa ta dinga taɓarɓarewa har ya mutu. An yi sa'a gwamnati ta shigo ta killace shi kuma sauran iyalin shi ba su kamu ba. Gwamnatin Kamaru ta rufe majami'ar Tabernacles of Freedom a watan Agusta domin yin wa'azi cewa COVID-19 maganar ƙanzon kurege ne. Daga cikin membobin majami'ar 300 sun bijirewa dokar gwamnati suka ci gaba da yin ibada a wajen majami'ar. Tun 5 ga watan Maris Kamaru ta sanar da sama da mutum 19,000 suke dauke da COVID-19 kuma 415 suka mutu a cewar kididdigar jami'ar Johns Hopkins. Jihohin kasar ta Afirka ta tsakiya ɗora alhakin hakan kan halin ko'in kula da rashin ilimi da kuma gazawar wasu majami'u su ilmantar da masu ibada su fahimci hadarin da ke tattare da COVID-19 daga cikin matsalolin da suka ƙara yawan masu cutar. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya musanta rahotannin kafar yada labarai cewa ya kushe sojojin Amurka da suka rasu a yakin duniya na ɗaya. Yayin da ya tsallake bikin tunawa da zagayowar ƙarshen yakin da aka gudanar a ranar da aka tafka ruwan sama a wata makabarta da ke wajen Paris. 'Yan Democrats tare da kafar yada labaran ƙanzon kurege sun kaddamar da gagarumin campaign ɗin ƙarya wanda ba a taɓa ganin irin shi ba. Shugaban na Amurka ya wallafa a shafinsa na Twitter. Za su iya faɗar komi kamar yadda suka faɗa a kaina da rundunar soji suna fatar ganin ta samu karɓuwa. Mujallar Atlantic a makon da ya gabata ta buga rahoto cewa shugaban na Amurka ya ki zuwa makabartar na yakin duniya na ɗaya da ke Aisne Mame saboda yana gudun kada ruwa ya jiƙa masa gashi. Bayanan na mutum hudu da ba a faɗi sunansu ba sun ce Trump ya faɗa a gaban manyan jami'ansa a safiyar ranar da za a gudanar da bikin a watan Nuwamba cewa me zai sa in je makabartar tana cike da masu asara. A wannan tafiyar kuma, mujallar ta ce Trump ya sake kiran sama da sojojin Amurka 1,800 da suka rasa rayukansu a yakin na Blairwood, shashashu da suka bari aka kashe su. Trump, dan Republican, yana fuskantar kalubalen sake neman zabe da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben da za a gudanar a ranar 3 ga watan Nuwamba, wanda nan da nan yake amincewa da sharhin na Atlantic. Dubban masu zanga-zanga sun mamaye titunan manyan biranen Belarus a jiya Lahadi. A yankurin baya-bayan nan na nuna kin amincewa da nasarar da aka bawa shugaba Alexander Lukashenko da ya dade yana kan mulki. Suna fadin tafi daga nan da kai bera ne. Masu zanga-zanga suna wulbulla tutocin adawa masu ruwan ja da fari. An tsare akalla mutum 100 a cewar kamfanin dillancin labarai na Rasha, kamar yadda ta ambaci gwamnati tana cewa. Yayin da cibiyar kula da haƙƙin ɗan adam ta Vesna da ke birnin Minsk ta bayyana adadin a matsayin sama da 200. An nuna zanga-zangar da tsare mutanen a wasu biranen a kafar yada labarai na cikin ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya faɗi cewa 'yan sandan kwantar da tozoma da jami'an farin kaya sanye da abin rufe fuska da kare kai sun yi amfani da motocin soji da igiyar ruwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar. Matsayin gwamnatin Trump da campaign ɗin Biden sun sha bamban akan halin tattalin arzikin Amurka, da yake ana saura makonni 8 kafin zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar 3 ga watan Nuwamba. Sakataren kuɗi Steven Mnuchin ya bayyana raguwar rashin aikin yi da kashi 8.4 cikin 100 a watan Agusta, da ƙaruwar ayyukan yi miliyan 1.4 a matsayin shaidar tattalin arzikin Amurka mafi girma a duniya na farfadowa daga koma baya da ya samu sanadiyar annobar coronavirus.
Labaran duniya kuka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni hirarraki da shirye-shirye. Tun bayan da kungiyar 'yan kasuwar Najeriya da ke kasuwanci a Ghana suka gudanar da zanga-zangar lumana a ofishin harkokin wajen Najeriya Abuja don kokawa ga rufe musu shaguna da gwamnatin Ghana ta yi, ake ci gaba da neman sulhunta lamarin ta diplomasiya. Ghana dai ta yanke sharadin sai 'yan Najeriya sun biya cajin dala miliyan 1 kafin ba su damar ci gaba da gudanar da kasuwanci.
Clearly, if it is contravening the ECOWAS protocol, then we would have to now look at an ECOWAS solution, including
Minista harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyema ya nuna bai dace bisa ka'idojin kungiyar raya tattalin arzikin nahiyar Afirka ta yamma, wato ECOWAS, a rika samun wannan kalubalen ba. Yana mai nuna matukar abin ya kara ta'azzara Najeriya za ta kai karar Ghana gaban kotun ECOWAS.
The ECOWAS court, you know, as the final arbiter.
Kakakin majalisar wakilan Najeriya Femi Bajabiya Mila ya ziyarci Ghana, inda ya buƙaci janye wannan batun kuɗin mai tsadar gaske dala miliyan 1 ga 'yan kasuwar da ba mamaki hajar wasunsu ba ta fi dala 1,000 ba. Bajabiya Mila ya ce Ghana na da hurumin sanya wannan ka'ida, amma ya dace ta yi lamarin cikin sassauci, musamman a wannan lokaci da ake gwagwarmayar farfadowa daga kalubalen annoba. Ministan kasuwanci da masana'antu na Ghana Alan Kiramatang ya ce yana yiwuwar akwai wuce gona da iri wajen aiwatar da dokar da ta kai ga rufe shagunan 'yan Najeriya. Kiramatang ya ce duk da haka akwai 'yan Ghana da 'yan Najeriya da ke hada-hadar kasuwancinsu ba tare da wata damuwa ba, don haka duk wanda ke gudanar da kasuwancinsa bisa ka'ida ba zai fuskanci wata tsangwama ba. Ga ambasada Suleiman Dahiru akwai alamun lamuran siyasa a takaddamar.
Gare da wannan abun ya faru yanzu, ya dade Ghana suna kallon hadarin kazawa Najeriya. Mu kuma muka yi ta kuma ana maganan zabe a Ghana. Abinda Ghana suke yi, suna so su faranta wa mutanensu, suna kare mutuncinsu. In ba haka ba, ba dalilin da waɗannan abubuwan za su ta faruwa. Abubuwan da suke faruwa a Ghana na kin baki ne. 'Yan Najeriya ne dalilin wannan kyaman. Kuma maganan cewa wai Najeriya ta rufe iyakanta da ƙasashe. Ni a sani na, ba mu iyaka da Ghana. Rufe boda da muka yi bai kamata mal Ghana su yi magana a kai ba. A gani na, ECOWAS ba ta da ƙarfin da za ta ce a Najeriya ta yi laifi ta daina abin da take yi. Ba za ta faɗa wa Ghana ta daina abubuwan da take yi ba. Ita wannan ECOWAS ɗin nan, in ba Najeriya ba da ta wargaje, don kashi 61 kuɗaɗen da ECOWAS suke kashewa Najeriya suke biya. Don haka Najeriya da za ta ɗebi kuɗaɗe da yawa kashi 61 daga cikin 100 don ECOWAS ta biya bukata. ECOWAS ba za ta zo ta yi cin fuska wa Najeriya ba.
Ambassador Suleiman Dahiru a labarin da Nasir Adamu Elikaya ya haɗa mana. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Daga jamhuriyar Nijar, mahaifin wata masaniyar kimiyyar samaniya Dr. Fajimaina na murna saboda kasancewarta 'yar ƙasar ta farko da ta samu aiki da hukumar nazarin kimiyyar samaniya ta Amurka, wato NASA. Daga damagaran wakiliyar mu ta marabari ta zanta da mahaifiyar 'yar sama Jannatin Hajiya Ruqayya Tamari.
Fashi dai tunda ta tashi ita yarinya ce mai kwazo. Ina ban kamar duka sauran 'yan yara tana da kwazo kwarai. Matsayin mu na ma'aifa mun tsaya ma yara duka gaba ɗayan su saboda mu riƙa bibiyar su da zuwa karatu. Tunda ni ma dai na yayi karatun na san amfanin shi. To kenan kana ta bibiya ma yara dan saboda su tsaya su yi karatun su, ita ma ko haka ne ta tsaya ta yi karatun ta kamar duka sauran yara.
A nan da magaran ne ta yi karatun ta ko ku a wani wuri?
A nan da magaran ne ta yi karatun ta. Daga fari ta yi école mission.
Primary.
Kuma daga baya da ta zo college ta shiga Danbasa. Danbasa ta yi college kinta har lycée. Kaga nan lycée da ta samu bakinta sai ta samu bursu ta zuwa Maroc. A can Maroc ta yi karatunta. Daga can Maroc kuma har ta samu wata bursu ta tafiya can Turai. Ta je France a Strasbourg. A can ne kenan ta samu master kinta. Tun da license kin kenan ta same ta a Maroc. Ta samu master kinta kuma ta yi karatun doctor kinta. Ta samu ta yi aiki a nan wata ma'aikata CNRS. Ta Strasbourg. Daga nan kuma ta koma Italy, ta samu wani post a Italy, can ta yi karatu. Daga Italy, sai ta koma ta jini San Francisco daga wari. To San Francisco take aiki har ya zuwa yanzu kuma hallo ta samu ta ci gaba ta koma lazakin wannan da ta samu yanzu.
Ku tsawon wannan lokaci kamar da ke da mahiyinta wani irin goyon baya ne kuka bata da tana kamar Turai da ta tafi wannan karatu.
Kamar dai duka sauran yara, na san kuma duka sauran iyaye ma, duka ana taimaka ma yara zuwa su yi karatu su mai da hankalin su wajen karatu. To haka nan kin ne dai kowane yanda dai duka ma'aihi dai zai tattala ma ɗan shi dai saboda mai da hankali wurin karatu abin da ya kai shi yayi. To akan haka nan ne dai mu ina tsammani dai ita ma bata samu ba kunya ta mai da hankalin ta wajen karatu har ta kai wannan matsayi.
To yanzu wannan matsayi da ta samu da kuka ji shi kamar ita ce ta yi kiran ku ta gaya muku ko kuma a ta muku kamar wanda ake cewa ba da mamaki kamar surprise?
To alhamdulillah ita ce dai ta yi kira mu. Ta gaya mun kamar kullum yanda take ce mu to na samu wannan aiki hallo da yanda ake dama a cankin ma ana ganin kwazanta ana ta kama mata har su can tunda ta fara daga nasarin matan daga France zuwa Italy kinnan to tana samu wanda sun kama mata kwarai sun katura ta saboda kwazanta. A cikin fin 2019 akwai wani journal Forbes kinnan da ake dokan kamar scientific kanana ko 30 a cikin duniya to tana ciki an doke ta shi ma wannan to daga wannan ne dai su ma suka samu wannan kinnata ɗan nazakin suka samu kirsis kinnata kuma aka dan kira yasu aka nema sai ta samu sai ta gaya mu ta lokacin nan ma sai haka ne.
To a matsayin ki na ma'aihiyarta lokacin da aka gaya miki wannan labari da ta kira yi ku ta gaya muku wannan labari yaya kika ji?
To sai muka je farin ciki mana aka yi farin ciki sosai da wannan matsayi da ta samu da ni da ƴan uwanta da duka kai ba ƴan uwanta ba kadai duka jama'a dai. Kin gani yanzu da ta samu wannan gaskiya mutane da yawa sun yi alfahari da wannan samun da ta yi. Muna ma jama'a duka godiya tunda kowa dai ya ji daɗi. Allah ya saka ma kowa da alheri.
Kamar zauna tana da aure ne?
Tunda ta shiga wannan karatun nata dai bata samu ta yi armen ba dai yanzu shekara ta 31 babu. To ana ce ana ta karatun wannan mu ma dai yanzu fatan mu dai su je samu armen dai mu shi ne burin mu babba.
Muryar Amurka ake sauraro Majiya Sahihiya ta labarai. Daga Bauchi wakilin mu Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana rahoto wanda ya nuna takaicin gwamnati nan Bauchi Bala Muhammad ga abin da yake ganin rashin kulawa da haƙƙin ƴan jarida da wasu kafafen labarai ke yi. Gwamnan na magana a lokacin da sabbin shugabannin kungiyar ƴan jarida reshen jihar suka kai masa ziyara.
Gwamna Bala Abdul Kadir Muhammad wanda shi ma tsohon ɗan jarida ne ya bayyana rashin jin daɗi dangane da halin da wasu rukunan ƴan jarida ke ciki. Musamman na rashin biyan su albashi da kamfanonin da suke wa aiki ke yi.
Mu ma 'yan jarida ne, kuma muna da manya-manyan 'yan jarida a gwamnatinmu. Kuma muna da kuduri na musamman wanda za mu taimaka musu ganin cewa 'yan jarida a Najeriya suna shan wahala. Suna fama da barazana, da walakanci, wani sa'i ma ba su da albashi, ba su da allowance. Amma in babu su kuma babu wani ƙasa da za ta zauna lafiya. Don su ne Allah ya ɗora musu nauyin faɗin gaskiya kira gwamnati da al'umma su yanda ya kamata ake yi a ko'ina a duniya wajen aldanci, wajen ganin cewa an kare haƙƙin ɗan adam da kuma yin gwamnati mai inganci kamar yanda ya kamata. A matsayina na reporter a da wanda na san ni ma na shiga irin wannan hali, insha Allah za mu gyara musu matsugunin su, ba wai don su ba, saboda mu ƴan siyasa jami'an gwamnati da muke zuwa wajen mu yi taro na ƴan jarida da sauransu, kuma mu ga cewa mun ba su kayan aiki kamar su computer da sauransu, saboda ya kasance sun yi aiki mai inganci wanda zai zama a amfani wa al'umman jihar Bauchi da Najeriya.
Anasu jawabin a madadin sauran sabbin shugabannin kungiyar ƴan jaridar jihar Bauchi, shugaban Comrade Umar Sa'idu ya ce ƴan jarida mutane ne da ke aikinsu ba tare da son kai ba ko kuma fifita wasu bangare na al'umma. Ya buƙaci kamfanonin ƴan jarida na ƙasar su tabbatar da cewa suna biyan ma'aikatansu albashi domin kaucewa sanya ƴan jarida shiga wani hali da zai kai su kaucewa daga sharuɗan aikinsu wa al'ummar ƙasa.
Wannan ziyara ne muka kawo kaman wa dan uwanmu shi na dan jarida ne wanda kuma aka saba a matsayin mulzaba na shabbin zababbu, wanda muka zo mu gaya masa cewa ga mu mun zo kuma mu nemi goyon bayan sa wurin gudanar da ayyukan mu, kuma kaga kusan duka abubuwan da muka bukata kusan duka ya amince zai ba mu goyon bayan da su. Abu ne wanda yake abun murna ne ba wani kaina ba, dukkan ƴan jarida da suke jihar Bauchi da kuma Najeriya baki daya. Mutum ne wanda yake tun a Abuja ya taimaka wa International Secretariat, yanzu kuma kaji abubuwan da yake zai yi wa Bauchi kansu, so abu ne wanda yake abun murna kuma zai taimaka ne wurin gudanar da ayyuka.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kar a sha'afa, murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman. Siyaro shigo da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esiro, jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako, wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda dake Abuja a Najeriya ta tattauna musamman da kungiyar Nigerian Northern Women for Change Initiative game da matsalar shaye-shaye miyagun kwayoyi a arewacin Najeriya da irin tallafin da kungiyar ke baiwa mata da matasa. So yanzu barin sake mika ku ga Madina a Abuja.
Barin zo ga Rejoice, inji taku sunan kungiyar da kuma irin bayanai da zaki mana abubuwan da kuka gano illar waɗannan kwayoyi da ke sa maye.
To sunan namu itace Nigerian Northern Women for Change Initiative. Gaskiya mun lura cewa kamar inda name din ya implying, mata da yawa suna wannan banzan hali wanda bai kamata ba, kuma mun san mata su ne iyayenmu, su ne za su bada training a gida. Idan yaro yayi kyau a society, mace ce, in bai yi kyau ba mace ce, saboda me? Allah already ya riga da ya hada wannan zumunci tsakanin uwa da ƴaƴanta. So idan mata kuma da suka tashi suka shiga wannan hali, dole ne ba yadda za a yi, ƴaƴan nan suna gani, and saboda yaran nan suna gani su ma za su koya, daga nan su tashi su hausha su kuma fita waje su fara koya wa sa'o'in su, wato peer groups kenan ko. So dan haka muka gani cewa abun nan ya shafe mu sosai a arewa, sabili da idan ƴaƴa suka yi kyau, dama aka ce yaro idan yayi kyau gida za ta yi kyau, kuma society din ma za ta yi kyau. So idan yaro ya ɓaci, which is his family, kama inda aka ce shi ne basic unit of the society ko, so idan yaro yayi kyau al'umma gaba ɗaya za ta yi kyau. So dan haka muka gani cewa to a arewacin Najeriya yana da kyau gaskiya mu zo mu taimaka inda za mu iya mu koyar
da matan nan da kuma yaran nan saboda kada wannan abin ya ci gaba sabili da illolin su gaskiya ana rena illolin su amma illolin su suna da yawa in muka duba yanzu abin da ke faruwa a arewa Boko Haram da muke fama da su nan ɗayan ta'adda ai duka su ne as a result of basu da abin yi wasun su kuma yakan zama na iyaye ne basu da lokacin da za su jawo ƴaƴan nan kusa da su su koyar da su yaro kuma in ya tashi dama idan iyaye ba mu jawo su jikinmu muka koyar da su ba duk abin da suka ji a waje za su girma su dauka
to wani bincike kuka yi ne na musamman da ya nuna cewa wannan illar mu'amala da kwaya da sha da kuma yin amfani da shi ya ta'allaka ne ka cokan kan mata
eh to gaskiya mun yi wannan saboda yawancin matayen da suke gida wanda ba su da abin yi muka ga cewa rashin aikin yi ne wasu kuma yayin da mazajen su ba sa kula da su ya jawo musu suke shiga irin wannan halayen saboda zaki ga mace suna nan ba aikin yi ga yara sun ringa aihuwa ba wani ilimin da suke da shi da ma za su kula da kansu wasun ma in kika tambaye su basic things na rayuwa ba su sani ba yet suna da aure kuma suna aifan yaya so mun gane da wannan shi yasa muke kokarin yawa mu ga cewa dai communities da ke da mata yawanci da kuma matasa muke ganar da su kaman ta Bauchi da ta Gombe mun dan samu muka koyar musu cewa wayannan suna da illoli mun interacting da su so suka gaya mana cewa ga dalilin yawanci dalilan su da yasa su suke shiga irin wannan halaye wasun su ba su da abin yi wasun su mazajen su ba sa kula da su wasun su kuma ma mazajen su sun mutu so dan haka tunanin duniya sun rasa ya za su ba wanda zai taimaka musu so he su zauna kawai su ta shayayen nan ƴaƴan ma kowa ya sha kawai su ba su da ma takamammen abin da za su ce ga ma dalilin da yasa suke rayuwa so dan haka
tunda ba su da aikin yi aina suke samun kuɗin da suke amfani da shi wajen sayan kwayoyin nan har su kai ga shaye musu maye
eh to wasun su zaki ga suna irin sai da karago
to suna ƴan sana'o'i kenan
eh to suna dai dan one or two things abubuwan da suke dan yi amma da shike baya isan su tunani sai kiga ba zai ishe su ba ma su kula da kansu bare ma su kula da ƴaƴan su so dan haka mun koyar da su muka gaya musu illolin su mun ba su sana'a kaman ta Bauchi da kuma ta Gombe even though dai ba wani abin kirki bane da shike ba mu kwasu batukunna yanzu muke farowa muna dai bukata irin taimako daga wurin gwamnati da kuma duk wanda suke so su ga dai muhallin mu ta yi kyau so am dan organizing kaman su makanikai din nan haka wanda suka riga suka fada damuwan su yayin da muka musu magana muka fadakar da su muka gaya musu okay me kuke so ku yi a rayuwa idan ana so a taimaka mu sauran su ta wuraren Bauchi Gombe nan mu dan ba su sana'an yin aikin makaniki su dan koya da irin su aikin
mata ko yaran
yaran dai mata kuma mun ba su abunan tailoring dinki kenan koyan dinki su dan koya to dai babu abin kirkin da za a ba su isheshe wanda zai taimaka musu su samu shagon su amma dai irin mukan dan biya hakan nan wanda suka iya sai mu tara su sai mu ba su
sai su je su koya
a gurin su eh
to jama'a lokaci ya saki halinsa bar mu da sa'aya anan a madadin wakilin muryar Amurka Madina Dauda ni Binti Essero da na hada shirin dake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu sake ci gaba daga inda muka tsaya
Babangida Jibrin kawo mana shirin jaridan Najeriya
shirin jaridan ne da jaridan The Guardian na cewa jami'an tsaro sun katse hanzarin wasu ƴan bindiga akan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Kwamishinan tsaro a jihar Kaduna Samuel Aron ya shaidawa ƴan jaridu cewa waɗanda suka samu rauni a sakamakon harin na ƴan bindiga sun samu kulawa a wani asibiti an kwana biyu da ba a samu hari akan fasinjoji ba akan wannan hanya na Kaduna zuwa Abuja. Ita kuwa jaridar The Vanguard na cewa yanzu haka ambararren tsohon shugaban ƙasar Mali Ibrahim Boubacar Keita ya sauka a hadadin lauran Larabawa domin samun magani tsohon shugaban dan shekaru 75 an ce ya tafi neman maganin ne tare da uwar gidansa Aminata Maiga Kaita da wasu likitoci da kuma jami'an tsaro guda hudu sai kuma jaridar Disje ta ruwaito sarkin Kano Murabu Muhammadu Sanusi na biyu na cewa ya goyi bayan karin farashin albarkatun man fetur a rilayo tsohon sarkin ya shawarci gwamnatin Najeriya da ta hada kai da sauran kasashe na yammacin Afirka domin hana shigowa da kayayyakin kasashen ketare irin su shinkafa da kayan kayan tufafi. Sanusi Lamido Sanusi ya ce tun ba yau ba yake bayo gwamnati shawara da cire hannunta daga batun tallafi da take sawa akan man fetur. Ta haka ne kawai gwamnatin za ta ci gaba. Sai dai sarkin ya musanta rahotannin da ake bazawa ta wasu kafofin yada labarai cewa yana da gurin shiga harkokin siyasa ko neman wani mukami daga gwamnatin tarayya. Yana mai cewa yanzu haka yana shirye-shirye ne na komawa kasar Burtaniya domin fara wani karatu da zai kai ga rubuta littattafai akan ayyukansa na babban jami'in banki. Ita kuwa jaridar The Point ta rawaito cewa yanzu haka jiragen kasa da kasa sun fara sauka da kuma tashi a manyan filayen jiragen saman Najeriya na Lagos da birnin Abuja sakamakon rage harancin zirga-zirgar jiragen saman kasa da kasa da hukumomin Najeriya suka yi. Watanni 5 zuwa 6 kenan dai da gwamnatin Najeriya ta rufe sararin samaniyar ta sakamakon barkewar cutar coronavirus. Matakin da kuma wasu kasashe na duniya su ma suka dauki irin wannan mataki. Jiragen Middle East Airlines da British Airways da kuma Delta Airlines su da suka fara sauka tun ajiya a filin sauka da tashin jiragen sama na birnin Lagos. Tuni dai ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadi Sirika yace gwamnati za ta dauki matakai na dubtowa akan duk wani kamfanin jiragen sama da ya karya ka'idojin shige da fice na yaki da cutar coronavirus tare da dakatar da kamfanin jiragen sama zirga-zirga zuwa Najeriya har na watanni 6 da kuma cin taransa na dala 300,500 a duk wani jirgi da aka samu ya shigo da mai dauke da cutar coronavirus. Sai kuma jaridar Leadership ta rawaito kungiyar malaman kwalejin kimiyya da fasaha da ke garin Mobe a jihar Adamawa na bayyanar rashin jin dadin su da koran wasu ma'aikata guda 100 da shugaban kwalejin mai barin gado Dr. Sadiq Yahayi. A cewar shugaban kungiyar ta Asuf Husaini James a wani taron manema labarai a birnin Yola ya ce ko kadan matakin da aka dauka na koran malaman da sauran ma'aikata guda 100 ya saba wa dokokin aiki. Babin Jibrin Muryar Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, shirin Muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A ranar Litinin ta farkon watan Satumban kowace shekara, Amurka tana tsayawa domin karrama ma'aikatanta da kuma gudunmuwar da suke bayarwa wajen ciyar da ƙasar a gaba. A ranar 5 ga watan Satumban shekara ta 1882, fiye da mutane 10,000 maza da mata ne suka yi fareti a kan titunan Manhattan domin bikin ranar ma'aikata ta farko. Babbar kungiyar ƙwarago ta New York ta shirya bikin ranar domin girmama ma'aikata waɗanda suka yi fafutuka domin samun albashi mai tsoka da ƙarancin lokacin aiki da kuma samun kyakkyawan yanayin aiki ga ma'aikata. Ma'aikatan sun sadaukar da albashin su na wannan ranar domin nuna dagewarsu na ganin sun sami ingantaccen biya ga aiki tukuru da suke yi. A wannan shekara annobar COVID-19 ta haifar da sababbin kalubale ga ma'aikata, matsalolin da ba a taba ganin irin su ba a can baya. A yayin da miliyoyin mutane suke aiki daga gida domin kaucewa yaduwar coronavirus, dubun dubatar wasunsu kuma an kira su domin yaki da cutar. Ma'aikatan ceton gaggawa da ƙwararru a fannin kiwon lafiya sun sadaukar da rayukansu domin taimakawa masu rashin lafiya da masu mutuwa, kuma hakika ɗaruruwan ma'aikatan lafiya sun rasa rayukansu a sakamakon dagewa kan aikinsu. Haka kuma akwai wasu miliyoyin ma'aikata da akasarinsu suke ayyuka masu ƙarancin albashi waɗanda kuma suka dage sosai domin ci gaban ƙasar nan. Ya zame wajibi a shuka kayan abinci, a rene su, a gyara su, a kuma sayar da su ta yadda jama'a za su sami abinci. Har yanzu akwai buƙatar sufuri, tsarawa da aikewa da wasiƙu a fadin ƙasar nan waɗanda ke kula da na'urorin samar da wutar lantarki da na tashoshin samar da ruwan sha ma ba a bar su a baya ba. Suna da muhimmancin gaske wajen tabbatar da rayuwar jama'a fiye da shugabannin siyasa a fadin ƙasar waɗanda ke shirya hanyoyin tunkarar yaduwar coronavirus ko kuma neman sababbin hanyoyin samar da kayayyakin kariya da magunguna. A daidai wannan lokaci na bukata, duniya ta shaidi karfi da babu irin sa da Amurka take da shi, inji shugaban kasa Donald Trump. Yace kowa da kowa a ƙasar nan ya tamke damara. Likitoci da ma'aikatan jinya sun jurewa rashin bacci a irin su tsawon dare domin ganin sun ceci rayuka. Manoma, direbobin manyan motoci da masu sayar da kayan abinci da na marmari suna aiki tukuru domin cika shagunan mu da kayayyaki, kuma jama'ar mu su samu abinci. Iyalai na taimakon makwabta da ke cikin bukata, haka kuma al'umma baki daya sun hada kai domin yakar wannan cuta. To amma wannan girmamawa ne ga kasar mu da kuma jama'ar kasar mu irin kokarin da suka yi da kuma yawan rayukan da aka cita. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan murya Amurka, ni Halima Abdulrauf da na gabatar da shirin ke muku ban kwana. Wassalamu alaikum.